الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا بليد ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويدبر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الأوجاع، فعقته به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أفاقوا حمل العرش بكونهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إنواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركمو يساكي سادواء وانما سلاتي من البركة وسلاتي موجبو أنام قوفر قولة جهر كسنا وانما يمتشي نرانا السلاتة شابير قوتا سفر هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو 30، وانا كما يزو جيدا قوما قوتا بيو شكرا تميلادية 2009. A wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'malil Qalbiyya wallafar Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya rasu hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sana 728. Kuma wannan shine majalisin mu nan nawa na 25. Kuma a jerin gwanan majalisoshin mu a wannan masallaci mai albarka shine da nawa? Na 69. Idan ba a manta ba, gabar da Ibn Taymiyyah yake magana akan ta shine batun neman taimako wajen Allah akan sha'anin ibada, akan abin da kake yi na bautar Allah. Ka rika neman taimako wajen sa ya agaza maka ya tallafa maka, domin kaga kayi ibadan nan kamar yadda yake so, kuma kayi ta bisa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Abin kule yana fassara fadar Allah: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa, kai kadai kuma muke neman taimakonka. A inda yake mutane sun karkasu dangane da wannan ayar zuwa kaso hudu, to yana magana akan kaso na farko, waɗanda suke kallon janibin umarni da hani, janibin ibada, janibin da'a ga Ubangiji, amma kuma suna manta janibin alqada'u wal qadar wat tawakkuli wal isti'ana. Gashi dai suna duba cewa Ubangiji shike sawa ayi, shike halawa, suna duba cewa Ubangiji shi ya cancanta a bauta masa, suna ganin Ubangiji shi ne wanda ya dace a yi masa da'a ta gaba daya. To amma kuma suna mantawa cewa dukkan waɗannan abubuwa ba za su yiwu ba sai Allah ya taimaka maka akan yiwuwarsu. Ba za ka iya zama mai ibada ba sai Ubangiji ya taimake ka. Ba za ka iya zama mai da'a ba, mai bin umarni, mai guje wa hani, sai Ubangiji ya taimaka maka akan wannan. Yace to akwai waɗanda su suna duba janibin al'amr wallahi, sun san cewa addini baya yiwuwa sai da abin da Allah ya yi umarni da shi ko ya hana. To kabi abin da Allah ya ce shi ne addini, kabar abin da Allah ya ce shi ne addini. Sun san wannan, amma kuma suna sakaci, ba sa dogaro ga Allah wajen su ga sun cimma wannan burin nasu, sun cimma wannan abin da Allah yake ya halicce su saboda shi, wato ibada. Don haka za ka same su sautari suna wato gajiyawa akan aikata wasu abubuwa na da'a. Gashi dai sun fahimci sunna, sun fahimci tafarkin gaskiya, amma kuma ba su da kokari wajen aiki da wannan tafarki din. Wannan sakaci ne da aka samu ta bangaren su wajen iyyaka nasta'inu wa iyyaka nasta'in. Ya zan ba sa neman dogaro ga Allah, ba sa neman taimako wajen sa akan ya agaza musu ya tallafa musu. Da dama mutane sun fahimci kamar dogaro ga Allah ko neman taimako gare shi ana yin shi ne cikin harkokin duniya. Kana neman kuɗi ka dogara ga Allah, ko kana neman mulki ka dogara ga Allah, ko kana neman ƴaƴa ko al'umma ka dogara ga Allah. Wasu sun fahimci kamar dogaro ga Allah ya taƙaita ne akan abubuwan da suke al-mubahat, tare da cewa dogaro ga Allah ya shafi wannan kuma ya shafi harkar ibada. A harkar ibada ne ma ya kamata ka dogara ga Allah, wato ba a guzurin duniya ba. In ka dogara gare shi a guzurin duniya, abinda za ka ci ka sha ko matsuguni ko mulki sarauta, to ai ka ga ya fi cancanta ka dogara gare shi game da abinda ya shafi guzurin lahira, wanda shi ne ibada. To mutane ba sa fahimtar dogaro ga Allah ya kunshi wannan, ya kunshi wannan. To shi ne Ibn Taymiyya yake gaya mana kashe-kashen mutane. Wannan su ne kaso na farko waɗanda gashi dai sun san addini shi ne a yi abin da Allah ya ce a bar abin da ya ce a bari. Sun fahimci wannan, amma kuma suna da gajiyawa wajen dogaro ga Allah don cimma wannan manufa. Su ne kaso na farko wanda Ibn Taymiyya yake magana a kansu. Yace wa fi sahihaini an Abdullah ibn Amr أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. عبد الله بن عمرو ابن العاص الله يقال يرجان الشيشيد ما يسنسى عمرو بن العاص وتلانا عطاء ابن يسار ونتاب إياكا بيش يتي أكرن جكرن جنك دكينا التوراة كون الجيلة لتتفنسك قباسيمه. Shin ka ga wani guri da aka rubuta sifar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan littattafai da daddu? Shi da Abdullahi dan Amr ya ce da shi, sifar sa da ta zo a cikin at-taura, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. At-taura anan ta kunshi at-taura wanda shi ne littafin da aka sani, littafin da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Musa alaihi salam. Sannan kuma ta kunshi injila din, ita kanta za ta shiga ƙarƙashin kalmar at-taura. Wato kalmar at-taura anan ana nufin littattafan da suka gabace mu, littattafan da ake karantawa, littafin annabi Musa alaihi salam da kuma littafin annabi Isa wanda shine linjila. A cikin waɗannan littattafai akwai inda sifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka zo, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil. Allah ya gaya mana cewa siffar annabi sallallahu alaihi wasallama da bayanin shi wane ne akwai su a cikin at-taura da injila. Don haka Abdullahi ibn Amr ibn al-As mutum ne wanda yana karanta littattafan waɗannan mutane, yana ganin abinda aka rubuta, yace ya gano inda aka rubuta siffar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan littattafai. Daga cikin siffarsa da ta zo cikin wannan littattafai akwai inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Kowa ya san wannan sifa ce da ta zo a cikin Alkur'ani. Allah ya sifanta annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da cewa lalle mu mun aiko ka shahidan, mai shaida, domin kai shaida ga al'ummarka waɗanda suka bi ka ranar gobe kiyama, ka ce waɗannan al'umma ta ne kuma sun gaskata da ni. sun yadda da abinda nazo da shi, kai musu shaida akan cewa su masu gaskiya ne, sannan kai shaida akan kafirai waɗanda suka ƙaryata ka, kace eh waɗannan sun ƙaryata ne, basu yadda da manzanci na ba, basu yadda da su yi min biyayya ba. Wannan shine ma'anar shahidan, wato zai yi shaida ga mu'minai domin su shiga aljanna, haka nan zai yi shaida akan kafirai domin su shiga wuta. Wa mubashiran, sannan kuma mai bushara, kana mai bushara, kana mai faranta rai ga wannan al'umma da cewa wanda duk ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa da'a ya rungume musulunci, to wannan dan aljanna ne. Wannan ita ce bushara din, wannan ziyan kuma mai gargadi, kana yi musu gargadi akan cewa dukkan wanda ya saki layi ya bar tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallama, to wannan babu ko shakka wuta za shi. Wannan shine ma'anar nazir, waɗannan su ne matakai na da'awa, mataki na da'awa, mataki na bushara, shine matakin farko ka faranta wa mu'minai rai, ka gaya musu ga abinda za su samu na tagomashi da garabar da Allah zai garabatar da Ubangiji zai ba su ranar gobe kiyama in sun yi da'a. Da yawa daga cikin zukata sukan so a yi musu bushara, a yi musu albishir, wannan zakan sa su tausasa, su tausasa su bi kauyen. Wasu zukatan kuma bushara ba ta sa su tausasa, sai an hada da gargadi, sai an hada da jan kunne da barazana, an gaya musu cewa idan har kuka kauce wa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama, to wuta za ku ba ku shakka. Wasu wannan ne ke sanya su ainihin su rausata su bi kauya. To annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama duk yana bin wannan tafarki, kuma wannan tafarki shine na mai da'awa ko da yaushe, ya hada bishara da nizara, ya hada bishara da nizara. Wani lokaci ya faranta wa mutane rai, ya gaya musu falalar Allah, wani lokaci kuma ya tsoratar da su azabar Allah. Don haka ba daidai bane ya kasance mutum kullun shi wa'azinsa falala ne, baya fadar janibin ukuba ta Ubangiji, kullun shi dai sai dai bayanin falala, ya bada falala, ya bada lakali, ya bada waye, to wannan kaga. Wani kuma kullun tsoratarwa ne, kullun yawo minbari, hudubarsa akan mutuwa, akan azabar kabari, akan mala'ikun mutuwa, akan ainihin wutar jahannama da duhun kabari, kullun dai shi maganarsa shine razanarwa da tsoratarwa da jefa fargaba a zukata. To duk waɗannan bangarori, wato idan mutum ya tsaya akan bangare ɗaya kuskure ne, domin ana so a haɓaka janibin raja wal khawf a cikin zuciyar mumini, sai waɗannan fuka-fukan biyu sun taru tare da mumini, yakan iya ya tashi ya yi ainihin kai kawo a cikin farfajiyar samaniyar bautar Allah, ya kasance yana da fiffike guda biyu, fiffiken kwaɗayi da fata da sanya rai, da kuma fiffiken tsoro da fargaba. Amma ya kasance fiffike ɗaya ne da shi ko da yaushe ba zai tashi ba, ba inda zai je. In ka tai masa bayanin falala kullum shi kenan sai ya tangarci ɗauka a shi addinin ma haka yake, to ai ina ga ko a haka ma na tsaya, ai ina ga da wuya a ce ban kai labari ba, saboda kullum falala ake gaya masa, kullum falala ake gaya masa, to kaga in ba ya sa'a ba wannan sai ya halaka. Haka nan idan fiken khawf kawai gare shi, tsoro tsoro kullum, to zai nan ma zai karaya, ce kai abin nan fa yana da wuya, ina ga da in rasa biyu gara in more a nan, tunda na ga dai hanyar wato akwai wahala kafin a isa, in je in yi ni nan ban ci nan ba, kuma can ma a je a cikume ni, to gara a nan mora. To kaga wanda ya fitar da kauna, saboda an cika zuciyar da tsoro. To musulunci shi ana so a haɓaka duka bangarorin biyu, a sa maka kwaɗayi, a sa maka kuma tsoro. Da ta jafa junubuhum anil mabadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ubangiji yace bayan Allah su ne waɗanda suke barin gurin kwanciyar su, suna ta bautar Allah, suna ta bautata wa Allah, khawfan wa tama'a, suna tsoro suna kuma kwaɗayi, suna tsoron ka a karɓa, amma kuma suna sa rai a Ubangiji mai rahama ne zai karɓa. Wato sun haɗa abubuwan innahum kanu yusari'una fil khairati وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ubangiji ya sifanta annabawansa da cewa su ne waɗanda suke gaggawa cikin aikin alkhairi, suna bauta mana injil Allah ragaban, tare da kwaɗayi wa ragaban, da kuma tsoro. Don haka bayan Allah su ne waɗanda suke haɗa duka ɓangarorin guda biyu. To haka mai wa'azi shi ma a cikin bayanansa yana da kyau ya dinga taɓo nan ya taɓo nan, mai huduba ne ya kasance yau in yayi huduba akan falala, to wata ranar kuma sai ya huduba akan tsoratarwa da jan kunne. Wa hirzan lil ummiyin, sannan kuma tsari ne ga waɗanda suke ummiyai. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama aiko shi ya kasance tsari ne ga ainihin larabawa waɗanda suke cikin duhu, suke cikin bata, suke kan gabar halaka. Duk wanda ya mutu akan halin da suke ciki kafin aiko Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama babu shakka yana cikin halaka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yazo ya zama musu tsari, domin duk wanda ya bi ya tsara kanshi daga fadawa cikin halaka, ya tsara kanshi daga fadawa cikin wuta. Anta abdi wa rasuli, kai bawa na ne kuma manzona. Waɗannan sifofi guda biyu, al-abdu wa rasulu, bawa kuma manzo, sifofi ne mafiya ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da su. Babu sifa da za a sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da ita da ta kai sifa zaka ce da shi bawa, bawa kuma na Allah. Dukkan wani wanda kuma ya samu wannan sifa bawan Allah, bi ma'ana abidun lillahi la mu'abbadun lahu, ya kasance ma'anar bawan Allah ma'ana mai bautawa Allah bisa ga san shi da zaɓin shi, ba bisa ga an tilasta shi ba. Wanda ya zama bawan Allah bisa ga zaɓin shi, babu shakka wannan ya samu babban rabo. Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kowa kamala wajen tabbatar da wannan sifa ta ubudiyyati lillah, zamansa bawan Allah, kuma manzo da Allah ya zaɓa ya ba shi saƙo na ƙarshe wanda a bayansa babu wani manzo, kuma babu wani annabi bayan shi. Samaitukal mutawakkila, na sa maka suna mai dogaro, wato a cikin littattafan da suka gabata Allah ya sa wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam suna al-mutawakkila, mai dogaro. Mai dogaro ne ga Allah cikin dukkan lamarinsa, cikin ibadarsa, cikin da'arsa ga Allah maɗaukakin sarki, cikin fafutukarsa da da'awarsa da jihadinsa. Mai dogaro ne ga Allah cikin al'amuran rayuwarsa, zamantakewarsa da iyalinsa, zamantakewarsa da sahabbansa, cikin kaikawansa a dukkan al'amuransa, shi mai dogaro ne ga Allah. Wannan shi ne mahallul shahid wanda ya sa Ibn Taymiyyah ya koro wannan hadisin, kasancewar manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an bashi wannan sunan al-mutawakkila, mai dogaro ga Allah. Wannan shi yake nuna cewa hatta annabawa a cikin abin da suke yi na faɗi tashi wajen ibadarsu, to suna neman agaji da taimako da tallafi wajen Allah, suna dogara gare shi. Ga sayyidul mutawakkilina shi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, cikin al'amuransa yana dogaro ga Allah har ya cancanci a bashi wannan suna, tun ma ba a halicce shi ba. Laysa bi fadlin wala ghalib, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zamo mai kaushin harshe ba, wala ghaliz, bai kuma zamo mai kaushin zuciya ba, wato baya kausasa magana ga jama'a, har kullun yakan yi magana mai taushi, yakan rausasa harshensa. Koda kuwa mutum yayi abin da ba daidai ba, annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi kokarin ya nusantar da shi ta hanyar da take mafi sauki. Haka nan wala ghaliz, ba mai kausasawa bane ta fuskar, wato ta fuskar aiki, ba ya da kausar zuciya ta yadda idan mutum yayi masa babu rangwame, babu afuwa, ba haka yake ba. Zaka ga wasu mutanen wani har matin kaho yake, ni fa ban iya gaba ba, ni fa in dan na fa shiga fara gaba da mutum fa ni fa bana dainawa, wato shi yana ganin kamar wata falala ce, shi wai bai iya gaba ba, bai san cewa wannan aibi ne ba, na kasace tattare da shi, kace kai baka iya gaba ba, kai ba a gaba da kai, ba a kaza, kai ba a kaza. Wannan alama ce ta cewa bai san sifa ta kamala ba. Sifa ta kamala ka zama mutum ne wanda baka da kaushi, kuma sannan kana da yafiya, kana da afuwa, kuma afuwa wacce take indal maqdira, wato kai afuwa lokacin da zaka iya karama, sai ka ce ka yafi, sai ka kauda kai. Wannan ita ce afuwar da ake yabo, ba kai afuwa ba dan ba yadda zaka yi, saboda kai ma in kace ba za ka yi abubuwa, to yi magani, rama magani, to irin wannan afuwar ba ita ce ake yabanta ba, afuwar da kana iya karama ka cimma mutum ka ci lagonsa sai ka saki shi, ce to dan nuna maka cewa inda ina so in rama zan rama. To wannan ita ce afuwar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya siffantu da ita, ya kasance yana yin afuwa yayin da ya cimma abokin gabansa, ya zama na yana karkashinsa. To a wannan lokacin sai ya ce ya yafe masa, kamar yadda yi wa Qurayshawa lokacin da ya fatu Makka, a lokacin da suke tsammanin babu irin abin da ba zai musu ba na ramuwar gayya, ganin irin yadda suka kuntata masa, suka ci zarafinsa, suka kore shi da sahabbansa daga kasarsa, suka kwace dukiyoyinsu, suka bi su kuma da yaki har Madina. Sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka muntasiran, yana mai nasara a kansu. A wani lokacin abinda suke tsammani a bisa ɗabi'a ta dan adam shine a ga cewa yayi ramuwar gayya musamman akan waɗanda suka rayu tsawon waɗannan shekaru suna nuna masa mugunta. Lokacin da ya tara su yake tambaye su cewa me kuke tsammanin zan aikata gare ku, ma zannukum anni fa'ilun bikum, قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم, ce abinda muke tsammanin kai mana alkhairi ne, domin kai dan uwa ne mai karamci kuma dan uwa mai karamci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasriba alaikum alyawm izhabu wa antum at-tulaqa, to tafi babu abin zargi akan ku a yau, ku je kuna masu yanci. To wannan da dama ta sa da dama suka ga cewa eh lalle wannan ba mutun ne irin kowa ba, saboda haka da yawa suka musulunta a wannan lokacin. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa shine Abdullahi dan Amr yake cewa wala sakhabin bil aswaq, sannan yana daga cikin sifarsa wala sakhabin bil aswaq, ba mai hayaniya bane a kasuwanni, wato ba mutum ne mai hayaniya ba a kasuwanni. Al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin Kitabul Buyu, bayan ya kawo shi a cikin kitabin inda ya bayanin sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka nan a abin nan inda ya kawo shi a tafsirin suratul fath, sannan ya kawo shi a babin a Kitabul Buyu, babu karahiyati sakhab fil aswaq, babu karahiyati sakhab bil aswaq, wato karhanci na hayaniya da kakaci a kasuwanni, wanda yake nuna maka cewa wannan sifa ce abin zargi, sifa ce abin abar kushewa, a ce kai hayaniya ne da kai a kasuwa, yau a jika da wancan ta haɗo ku, gobe a jika ta haɗo ku da wancan kayan wancan kaki biya, ka ci bashin wancan kaki biya, ka karɓi kayan wani ka ɓatar, kullum kai rigima kake da mutane a kasuwa. Wannan ba sifa ce mai kyau ba, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka kore masa irin wannan sifa. Galibi waɗanda suke 'yan duniya masu neman duniya ido rife, su za ka same su masu shiga rikici kullum, shi bai damu bai taɓa kayan mutum, saboda shi buƙatar sa ya zai ya samu, ya zai ya tara ko ta wace hanya. To irin wannan za ka same su kullum cikin hayaniya suke da mutane. Wannan hadisi kaga yana nuna cewa ba laifi bane dan babban mutum ya shiga kasuwa, abinda yake laifi a same shi cikin masu hayaniyar kasuwa. Ɗabi'ar kasuwa akwai 'yan hayaniya, to kasancewar akwai masu hayaniya da hargowa da rigingimu ba zai hana mutumin kirki ya shiga kasuwa ba don neman abinci ko kuma don neman sayan bukatarsa. Wannan ba illa ba ne, illar shi ne a same shi shi ma ɗan hayaniya. Kaga ba a ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiga kasuwa, an ce da shi ne baya hayaniya a cikin kasuwa. Wala sakhabin bil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'a, sannan idan an masa mummunan baya sakankawa da mummuna, in an masa mummuna baya sakankawa da mummuna, wato idan aka yi masa mummuna yana sakankawa ne shi kuma da mai kyau, walakin yajzi bis sayyi'ati alhasana, sanda aka yi masa ba mai kyau ba shi kuma yana sakankawa da abin da yake mai kyau. Wa ya'fu wa yaghfiru, sannan yana afwa yana kuma yafiya. Wa lan aqbidahu hatta uqima bihi almillata alawja', ba zan karbi ransa ba har sai na miƙar da addinin da yake ya karkace, shi da addinin Annabi Ibrahim alaihi salam al-hanifiyya as-samha, addini wanda ya karkace wa barna, ya zama akan turba totar, miƙe totar, babu lankwasa, babu kantara tattare da shi. To wannan ita ce hanya ta Annabi Ibrahim alaihi salam, daga baya ta karkace aka shigar da shirka a cikin addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. Larabawa suka bace, suka kama wani tafarkin da ba daidai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya miƙar da wannan karkata, kuma Allah bai karɓi ransa ba sai da ya miƙar da wannan karkata da take cikin addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. fa aftahu bihi a'yunan umya, bude idanuwa makafi da shi, wato ta hanyar shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da waɗanda ba sa iya ganin gaskiya su dawo suna ganinta. Bayan da jahilci da bata ya sa sun zama makafi, ba sa iya tantance gaskiya da ƙarya, ba sa iya tantance hanyar da ya kamata su bi ta kai su ga Allah da hanyar da za ta kai su ga shedan, ba sa iya bambance tsakanin wannan da wannan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo musu da bayani wanda yake mai haske, har ya kasance suna iya tantance tsakanin gaskiya da ƙarya, suna iya tantance tsakanin shiriya da bata. Saboda haka wannan ya zan kamar bude musu ido ne bayan makanta. Da Allah ya ce wa ma anta bihadil umi an dalalatihim, wannan ayar ba tana nufin ba ta ci karo da wannan hadisin bane. Waccan aya tana magana akan wanda Ubangiji bai so shiriyarsa ba, ba yadda za a yi ka shirye shi, kamar yadda Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta. Amma wanda Ubangiji ya so shiriyarsa, ya zamana zuciyarsa tana da kyau, Ubangiji ya bude zuciyarsa, ya tsaya ya saurari gaskiya, to za ka iya yi masa bayanin da zai gamsu, domin Allah maɗaukakin sarki ya baka iko, ya baka dama ta kai bayani. To wannan shine wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim da Allah ya faɗa a wata ayar, ya ce lalle kai ya Rasulullah kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici. Shiryarwar da ake tabbatarwa a wannan aya ita ce shiryarwa ta bayani, ta bayanin da zai sa a fahimci gaskiya. Shiryarwa kuma da aka kore a cikin innaka la tahdi man ahbabta wa ma anta bihadi al-umi an dalalatihim, wannan aya ita kuma ana kore shiriya ce wacce take ta tawfiki. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya tankwara mutum ba sai ya bi tafarkin Allah da ƙarfi da yaji, zai iya tusa shiriyar a zuciyarsa, ba zai iya masa bayani, amma Ubangiji shi ne wanda zai bashi tawfiki da gabdakatar. Wa adhanan summa, kuma sai na bude kunnuwa waɗanda suke kurame ta hanyar wa'azin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kurame waɗanda ba sa jin gaskiya su bita, sai sun dawo suna fahimtar gaskiya suna aiki da ita. Wa quluban gulfa, da zukatan da suke a lullube, waɗanda a da can babu inda shiriya take iya ratsawa ta shiga ciki, amma bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da aiko shi da Allah ya yi, ya sa waɗannan zukata wannan rufin da yake samansu ya kau, shiriya tana shiga cikinsu. Ta yaya za su shiryu bi an yaqulu la ilaha illallah, ta hanyar su ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Matukar suka faɗi wannan kalma, to shikenan idanuwansu sun bude daga makanta, kunnuwansu sun bude daga kurunta, sannan zukatansu wannan rufin da yake kai ya kau ya yayi. مالك يتي ولي هذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذاك أكر رويته كيوا ملائكون نسكي لو كده العرش إنما أطاقوا حمل العرش سنتني أسام دامر أوكا العرش نأبنجدي بقولهم تهجر فترسو دسكتي لا حول ولا قوة إلا بالله. باب وتدبار باب ونچنجي باب ونكرفي illa billahi, sai ta hanyar Allah. Wannan kalma ko wannan asar ya zo a cikin tafsiri, a cikin tafsiri Tabari, karkashin tafsirin fadar Allah wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya, waɗanda suke ɗauke da al'arshin Ubangijinka a ranar gobe kiyama mutane mala'iku takwas ne. To Zaid ibn Aslam, wato Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, ɗaya daga cikin malaman tafsiri a Madina, yana daga cikin malaman tafsiri wanda suka shahara da maganganu wajen tafsirin Al-Qur'ani. Tabari ya ruwaito daga gare shi yana cewa wannan aya da Ubangiji yake fada yana bamu labarin mala'iku da suke dauke da al'arshin sa. Yace yayin da Allah ya halicci al'arshi, yace wa waɗannan mala'iku su dauke al'arshin, suka yunkura sai suka kasa. Sai dai yace, to ya Ubangiji, sai ka bani karfi irin na ruwa, saboda Allah yace wa kana arshuhu 'alal ma, al'arshin Ubangiji akan ruwa yake. To a bani karfin ruwa, ni ma zan iya daukar sa. Aka ce an bashi. Dai kuma yace sai an bani karfi irin na iska. Dai yace sai an bashi karfi irin na sammai a bakwai. Wani kuma yace sai an bashi karfi irin na kasai da kuma karfi na ruwan wasu. Duk aka ce an basu, suka yunkura za su dauka sai suka kasa. Shine sai Ubangiji yace da su, sai sun fadi su fadi la haula wala quwwata illa billah, da suka fadi wannan sai suka iya dauka. Wannan asar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam shine ya ambace shi, har ila yau an ruwaito shi ta hanyar Abdullah ibn Salih, Abdullah ibn Salih an Muawiya ibn Salih, shi ma ya fadi wannan, amma ba a same shi zuwa ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba, saboda haka zai iya shiga da karkashin Isra'iliyat waɗanda ake kawowa domin ƙarin bayani kawai, ba domin dogaro a kansu ba. Wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kalma ce wacce take da girma kwarai da gaske, take da matsayi da martaba kwarai da gaske. Kalma ce wacce take, idan bawa yana fadarta, to zai samu agaji da tallafi da taimako daga Ubangijinsa wajen bauta wa Allah. Zai zama ba ya da kasala, ba ya da gajiyawa wajen bautar Allah, saboda yana neman tallafi ne a gurin Allah. Don haka yace wa qad sabaka fi sahihaini an annabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanzun min kunuzil janna, ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kanzun, wata taska ce daga taskokin gidan aljanna. Wannan hadisi hadisin Abu Musa al-Ash'ari ne. Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu, shi ya ruwaito shi, yana cikin Bukhari da Muslim, ce lokacin da suka yi wata tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallama, cikin tafiye-tafiyensu na yaƙe-yaƙe, sai ya kasance duk sanda aka hau tudu ko aka zo gangara, sahabbai suna ɗaga murya suna kiran Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji su, sai ya ce da su, irbahu ala anfusikum fa innakum la tad'una ghaiban wala asamma wala a'ma walakin tad'una qariban sami'an. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku sauƙaƙa wa kanku, domin ba wanda kuke kira ba wanne wanda baya tare da ku ba, ba wani ne wanda yake baya ji ba, kuna kiran wanda yake kusa da ku kuma yana jin abin da kuke faɗa. Yace da ya tsawatar musu akan daga sauki suna kiran Allah, bayan ya hana su yace su daina wannan, domin kamar suna kiran wanda baya kusa da su. Sai kuma ya ji Abu Musa al-Ash'ari shi kuma a gefe guda yana la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah a sirri, wato ba tare da ɗaukaka murya ba. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna, qala bala ya rasulullah, qala la haula wala quwwata illa billah. Yace ya Abu Musa, bana nuna maka wata taska daga cikin taskokin gidan aljanna ba? Yace eh, bala a nuna mu. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace to ita ce la haula wala quwwata illa billah, wato kalmar da kake faɗa din nan ba kankanuwa bace, ka ci gaba da faɗa. Kaga ya tsawatar ma waɗancan da suke sowa suna ihu suna kiran Allah, ya hana su, ya nuna wannan ba daidai bane, domin wanda za a daga murya a daddage ana kiran sa shine wanda baya kusa, ko wanda baya ji ana so sai ya ji. Amma Ubangiji kusa yake da ku, tare yake da ku, huwa ma'akum aina ma kuntum, sannan kuma yana jin abin da kuke yi, yana ganin ku. Saboda haka sai ya tsawatar musu su daina, ko da za su kirawo sunan Allah da fuskar zikiri, to su kirawo shi da murya wacce take ƙasa-ƙasa, wanda zai nuna ladabin su ga Allah. Da yazo ya ga Abu Musa al-Ash'ari cikin nutsuwa yana la haula wala quwwata illa billah, sai ya ga masa falalarsa, falalar wannan abin da yake faɗa. Ya kira wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna. Al-kanzu shine ita ce dukiyar da take a ajiye, wacce ba wahala kai ka tara ta ba, ita ake kira kanzu. Wato dukiyar da take ajiye, galibi alkanz shine dukiyar da ake samuwa ko a cikin kasa kamar abin nan kamar ma'adanai da albarkatun kasa galibi kai maganin ta kai kawai ba kai kai fafatukar tattara ta a gurin ba wannan shine kanz to wannan kalmar la ilaha illallah kalmar la hawla wala quwwata illa billah wato tana taimakawa ubangiji ya taskake maka irin wannan lada mai yawa a aljanna wanda ba tare da ka wahala ba kamar yadda haka kawai ubangiji ya sa kuka samu man fetur ba tare da kun yi kokarin samar da shi da kanku ba kawai dai kun an yi haka sai aka ganshi ko akwai wanda shi ya dura shi babu saboda gashi nan taska ce ubangiji ya ajiye ta a cikin kasa saboda kuci ku ji dadi wasu suke cinyewa kaga wannan kanzun ne min kunuzin duniya saboda haka aka samu wanda suka fi kusan duniyar suke cinyewa to idan ba ku samu kanzun min kunuzin duniya ba ku yi kokarin samun kanzun min kunuzin janna kada a zo a rasa ba kanzun nan na fetur ko ba kanzun lada a aljanna Allah ya sauke to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan kalma ta la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah da cewa kanzun domin za fadarta zai sa a tanadan maka lada mai yawa a taskake maka shi wanda ba ka san irin adadinsa da yawansa ba to wannan kalma idan muka lura la hawla ay la tahawula min halin ila halin babu wani canji da za ka iya samu a rayuwarka daga wani yanayi zuwa wani yanayi wala quwwata babu wani karfi da za ka iya samu ka aiwatar da abin da kake ganin shine daidai wajenka ba za ka samu wannan damar illa billahi sai ta hanyar taimakon Allah dukkan yanayin da ka shiga samun kanka cikin wannan yanayi ko canza wannan yanayin da kake ciki ba zai yiwu ba sai da taimakon Allah haka nan dukkan abin da kake so ka cimma ka aikata ba za ka iya aikata shi ba sai da taimakon Allah ubangiji ba zai baka ba za ka iya samun kuwa cikakken karfi ba wanda za ka iya wannan abin sai ubangiji ya tallafa maka kaga wanda ya kunshi dukkan rayuwa ta mutum gaba daya canjin da za ka samu daga da'a zuwa ma'asiya ko daga ma'asiya zuwa da'a ko canjin da za ka samu daga ainihin shirka zuwa tauhidi ko canjin da zaka samu daga san duniya zuwa san lahira duk waɗannan canji min halin ila hal ba za su yiwu ba illa lillah haka nan ƙarfin ka bautawa Allah ba za ka samu wani irin ƙarfin da zaka bautawa Allah ba sai ubangiji ya tallafa maka ya taimaka maka saboda kaga wannan kalma ta la hawla wala quwwata illa billah kalima ce ta isti'ana kalima ce ta neman taimako shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta mana kamar yadda yazo a cikin sahih muslim hadithin muawiya radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka ji mai kiran sallah yace hayya ala salah kace la hawla wala quwwata illa billah yace hayya ala falah kace la hawla wala quwwata illa billah yayin da yayi kiran ka zuwa ga sallah ya kirawo ka zuwa ga samun babban rabo kai kuma sai ka nuna cewa a gurin Allah kake neman taimako da tallafi dan ka ansa wannan kira wato ba yin kanka bane sai ubangiji ya tallafa maka saboda ka tunda ya kirawo ka zuwa ga sallah kai kuma sai ka maida al'amarinka zuwa ga Allah cewa ubangiji ba ni da wani wata dabara da zan iya canja yanayin da nake ciki ko in iya wata dabara ko ina da wani karfi da zai sa in yi abin da kake so sai ka tallafa mu to kaga ashe la hawla wala quwwata illa billah kalimatu isti'ana ce walaysa kalimatu istirja wasu sun dauki kalmar la hawla wala quwwata illa billah kalma ce da ake fada an shiga bala'i sai ga mutum ba zai fade ta ba sai ya ga masifa ga dangadan la hawla wala quwwata la hawla wala kalmar la hawla kalma ce ta isti'ana ba kalma ce ta istirja ba an gane ko ana cewa ash-shibli ɗaya daga cikin masu ibada a gaban al-junayd wanda suke cewa sayyidu ta'ifa wato shugaban sufaye al-junayd cikin waɗanda ake jingina su zuwa ga zuhudu da ibada da tsantseni, Ibn Taymiyya yana cewa ya fi duk sauran istiqama, tsayawa akan kitabu wa sunna. Wata rana ash-shibli a gabansa ya ce da shi la haula wala quwwata illa billah, wato ya ga wani bala'i sai ce la haula wala quwwata illa billah. Sai al-Junayd sai ya ce masa, ya ce wannan kalma da ka faɗa kalma ce ta dhiqu, kalimatu dhiqu, qauluka za dhiqu sadrin wa dhiqu sadri li talki ridha bi qada'illah. Yace kalmar nan da ka faɗa tana nuna ƙuncin zuciya, ƙuncin zuciya kuma yana nuna rashin yarda da hukuncin Allah. Kaga kalma ce mai kyau ya faɗa la haula wala quwwata illa billah, amma sai wannan yace da shi kalmar da ka faɗa din nan tana nuna ƙuncin zuciya, wato a lokacin ya faɗe ta ne dan ya nuna yana cikin wani bala'i Ubangiji ya yi masa. To kaga anan akwai rashin ar-rida bi qada'illah, wanda muke roƙon Allah wa nas'aluka ar-rida ba'da al-qada', a cikin addu'a mu muna roƙonka ya Ubangiji ka ba mu gamsuwa da yarda ba'da al-qada', bayan ka zartar da al'amuranka, ka zartar da wani abu akan mu na hukunci ya Ubangiji, ka kinsa mana gamsuwa da yarda da wannan ar-rida ba'da al-qada'. Wannan babban mataki ne gaskiya, ba kowa yake iya kaiwa gare shi ba. Abinda yake wajibi akan kowa as-sabr bi qada'illah, wannan wajibi ne. Ubangiji in yayi saukar maka da wani abu mara dadi kai hakuri, wannan wajibi ne. Amma ar-rida bi qada'illah wannan mustahabbi, inda an ce kowa sai yayi ar-rida bi qada'illah, to waɗanda za su iya cimma wannan buƙatar ɗan kaɗan ne. Domin ma'anar rida bi qada'illah shine ka ji da faruwar abin da rashin faruwarsa duk daya, wato mutum Ubangiji ya bashi wadata dare ɗaya sai ya asarar kuɗinsa, sai ya ji da lokacin yana da wadatar, da lokacin ba ya da ɗinnan an kwashi duk ɗaya ne, ya ji ba bambanci. Wannan akwai, kowa zai iya wannan? Ubangiji ya hore maka wata mata da kake so, sai kawai Allah ya karɓi kasa sai ta mutu, sai ka ji da ita da rashin ta da samu duk ɗaya ne, wannan ba shine rida bi qada'illah. Yadda aka zo aka ganka ranar ɗaurin aure, a zo a ganka kuma ranar zama makoki, haka ba zai yi. To wannan shine rida bi qada'illah, wannan sai manya-manya kaga bigi sai bigi. Wato ba kowa zai iya wannan ba, shi yasa malamai suka ce wannan matakin mustahabbi. Annabi yana roƙon Allah wa as'aluka ar-rida ba'da al-qada', as-sabr 'ala al-masa'ib, wannan wajibi ne. Domin abinda rashin haƙuri yake haifarwa shine ka riƙa kai ƙarin Allah, ka riƙa kurmatu, ka riƙa zuwa gurin wani Allah kamar shi zai yaye maka ba Allah. Wannan shine rashin haƙuri yake haifarwa, sai yasa ya zama haƙurin wajibi ne. Amma yarda da gamsuwa ka samu daidaito da samuwar abin da rashin samuwarsa, wannan mustahabbi ne, bai zama wajibi ba. Lokacin da musiba ta sami mutum yace la haula wala quwwata illa billah, alama ce ta cewa yana jin kunci, kaga ba a samu ar-rida ba, ko to shi yasa ya nuna masa ba a nan kalmar take ba, wannan kalmar da ka faɗa ta nuna kana da wani kunci a ranka, an gane ko? Shi yasa ya yi masa inkari. Kalmar la haula wala quwwata illa billah ana amfani da ita wajen isti'ana, isti'ana kuma tana kasancewa fi ma yustaqbalu min al-umur, la fi ma madha wafat, ana faɗar ta ne cikin abinda ake fuskanta na al'amura, abinda bai kasance ba ka faɗa domin Ubangiji ya tallafa maka ya kasance, ba akan abin da ya riga ya faru ba, an gane ku? Saboda haka sautari ita la haula wala quwwata illa billah din nan muna daukar ta kalma ce da ake faɗar ta lokacin da aka ga bala'i gadan-gadan, ba kuma haka bane, an fahimta? Saboda haka a kowane yanayi zaka faɗe ta, shi yasa aka shar'anta mana faɗar sa lokacin da muka ji ana kiran sallah, kaga ai lokacin ba bala'i ne ya sauka ba, daliban ladan ya kira sallah bala'i ne ya sauka, ana kiranka ake zuwa ga wani aiki na alheri, to sai ka nemi kai kuma tallafin Ubangiji. Illa billah, yayin da yace hayya ala salah, hayya ala salah, an gane wannan ko? Qala ta'ala, Ubangiji yace wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, wanda duk ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi, ya ishe shi komai. Saboda haka a cikin bautarka da da'arka da biyayyarka ga Allah, idan ka dogara gare shi to zai taimaka maka ya sauwake maka wannan ayyukan, sanda kowa yake ganin aikin da wahala kai sai ka gan shi da sauki. Tawakkali akan ga Ubangiji ya kunshi tawakkali akan ga Ubangiji akan abin da ya shafi bauta masa. Haka nan Allah yace alladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ne Allah madaukakin sarki yake yaban su a cikin wannan ayar, yace waɗanda mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum, lalle mutane sun yi muku gangami, yayin da Quraishawa suka nemo taimakon wasu kabilu da yawa, aka yi gangami aka taho da niyyar za a cinye Madina da yaki, a cinye Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da yaki, aka yi wa Madina ƙawanya wanda shine aka fi sani da Ghazwatul Ahzab ko kuma Ghazwatul Khandaq, wanda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam taren dangi. To shine wasu suka zo suna tsorata Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, suna ce musu mutane fa sun yi gangami akan ku, an yi za a yi muku taren dangi, za a yi muku lugude, shine fakhshawhum, ce to ku ji tsoron su. Wannan kalmar da aka gaya musu mai mukunta sa su ji tsoro, fazadahum imana, sai wannan kalmar ta kara musu imani. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, suka ce Allah ya ishe mu, ya isan mana, wa ni'mal wakeel, ma dalla da abun dogara, wanda shine Allah, ma dalla da abun dogara shine Allah madaukakin sarki. Saboda haka Ubangiji ya ishe su komai, ba su da bukatuwa zuwa ga kowa, kuma shi Ubangiji shi ne ya halicci waɗannan mutane da suka zo, don haka shi zai iya da su. Har inda Allah yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, waɗannan wannan shaytan ne da yake tsoratar da awliya'ahu, majibintansa, masoyansa, don haka kada ku ji tsoron su, ku ji tsoro na in kun kasance mu'mini ne. Haka ne ya tabbata fi sahih Bukhari, a cikin littafin Bukhari, an ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalaha Ibrahim al-Khalil hina ulqiya fi an-nar wa qalaha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum. Wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Abdullah ibn Abbas yake cewa kalma ce da Annabi Ibrahim al-Khalil badadain Allah ya faɗe ta hina ulqiya fi an-nar, yayin da aka jefa shi cikin wuta, yayin da kafirai suka jefa shi cikin wuta, sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel, nan da nan taimako ya zo masa daga Allah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wa qalaha Muhammadun hina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum, shi ma Annabi sallallahu alayhi wa sallama ya faɗi wannan kalma yayin da mutane suka yi masa taron dangi, suka zo da niyyar za su murkushe musulmin Madina gaba daya, su karya musulunci a Madina. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, fanqalabu bi ni'matin min Allah wa ridwanin lam yamsashum su wattaba'u fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin wallahu dhu fadlin 'azim. Na'am, lokacin da suka faɗi wannan kalma in qalabu bi ni'matin min Allah, sai suka juya da wata ni'ima daga Allah, wa fadlin da wata falala daga Ubangiji, ma'ana Ubangiji sai ya saukar musu da ni'imar sa, ya ba su falala, ya ba su rinjaye, lam yamsashum su'un, don haka wani abu mummuna bai shafe su ba, wattaba'u ridwanallah, suka bi yarda ta Ubangiji, wallahu dhu fadlin azim, Ubangiji ma abocin falala ne mai girma. Yadda Allah ya agaza wa Annabi Ibrahim alayhi salam yayin da ya faɗi kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakeel, hakanan ubangiji ya agazawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa lokacin da suka faɗi wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hakanan ubangiji zai agazawa dukkan wani wanda aka rinjaya, wanda aka nuna masa fin ƙarfi, yayin da zai faɗi wannan kalma da kyakkyawar zuciya da ikhlasi da yaqini, ya ji tun daga zuciyarsa cewa Allah kadai zai iya masa. Yayin da zai faɗi wannan kalma, shi ma ubangiji zai kawo masa tallafi ta hanyar da ya ga dama. Saboda haka a cikin dukkan al'amuranmu muna buƙatar mu nemi taimako, mu dogara ga Allah, shi kuma ubangiji mai taimaka mana ne idan mun yi ikhlasi cikin abin da muke faɗa. Ibn Taymiyyah ya ce wa qismun thalith,
وقسم ثاني يشهدون ربوبية الحق وابتكارهم إليه ويستعينون به لكن على أهوائهم وأغواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه. وهذا حال كثير من المتفكرة والمتصوفة، ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي، وقد يسمون هذا حقيقة ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحري مرضات الرب ومحبته وعبده ونهيه ظاهرا وباطلا.
تو ابن تيميه يا جماعه فدر كسو نا فرقو دنگانه دا اياك نعبد واياك نستعين كسو نا فرقو ودند سو موكا تشي سونا مي سوني وندا موكا زو بيانن سو مي اكا تشي سونا مي yani ya yi tsohar an manta ma mai aka ce ko waɗanda wanda suke tawakkali, yawwa, wanda suke sakaci sun san abinda Allah yake so, sun san sunna, sun san gaskiya, amma kuma suna sakaci wajen tawakkali, wajen neman Ubangiji ya tallafa musu, ya agaza musu wajen su ga sun yi aiki da sunna din nan. Wannan da dama akwai wannan kasan a cikin mu'ahalus sunna. Gashi mun san gaskiya, amma kuma jalibin tawakkali da isti'ana billahi sai a samu rauni ta nan. Shi yasa za ga mutum gashi aikin musuluncin ba wahala ne, ya fahimce shi, amma kuma sai ya rika jin shi da wahala, sai ga ya kasa yi. To shine sai zo kuma kaso na biyu. Su kuma yashhaduna rububiyyata al-haqqi wa iftiqarahum ilayhi wa yasta'inuna bihi. Wannan kaso na biyu su ne waɗanda suna hango ubangijintakar Allah. Ubangiji Allah shi ne ubangijinsu, shi ne mahaliccinsu, shi ne mai azurta su, shi ne mai basu, shi ne mai hana su. Idan ya bayar babu wanda ya isa ya hana, idan ya hana babu wanda ya isa ya bayar. Duk suna hango wannan, suna hango wato bukatuwarsu zuwa wajensa, suna jin su bayin shi ne, kuma lalle suna da bukata a wajensa, har ma suna neman ya tallafa musu a cikin al'amuransu, ma'ana suna neman taimakon nashi. Lakin ala ahwa'i, sai dai suna neman taimakonsa akan soye-soyen zuciyarsu. Gashi suna jin cewa shi ne ya halicce su, shi ne mai bayarwa, shi ne mai halawa. Suna jin cewa su faɗin nan masu buƙatuwa ne zuwa gare shi, amma in sun tashi roƙonsa da neman tallafinsa, sai su nemi tallafin shi akan abin da yake soye-soyen zuciya ne, abin da san zuciya ne, ba gaskiya ba. Wa azwaqihim, abin da kawai ya yi musu daɗi a rai, shi suke neman Ubangiji ya tallafa musu akan sa. Ghayra nazirina ila haqiqati amrihi wa nahyihi, ba sa duban haƙiƙanin umarnin Allah da hannunsa. Idan abu ya yi musu kyau, zuciyarsu take tana son abin, kawai so suke Allah ya taimake su su yi abin, a yi ta musu addu'a. Amma kuma ba sa duban cewa abin nan Allah ya ce su yi shi, ko kuma Allah ya hana abin nan ba ruwan su, don haka za su nemi taimakon Allah akan bid'a, za su nemi taimakon Allah akan zalunci, duk za su yi su dai abin da ya musu dadi kawai a musu addu'a. Sai ka ji mutum ya ce a mun addu'a, in ka bincika sai ka ga ba ya da gaskiya fa, amma ko cewa yake a masa addu'a, shi yana jin cewa akwai bukatar a yi masa addu'a. Yana yashhadu rububiyyat Allah wa yashhadu iftiqarahu ila Allah, yana jin cewa Allah madaukakin sarki shine abun bautarsa, yana jin bukatuwarsa zuwa ga Allah, amma kuma ya rantsa ido baya duban cewa abin da yake neman Allah ya taimake shi akai umarni ne na Allah ko ba umarni ne na Allah ba. Abin da yake neman Allah ya taimake shi akai Allah ya hana ko bai hana ba, ba ruwansa. Ga yana Allah ya kai mu shebadi, Allah ya kai mu watan maulidi, Allah ya ba mu dukiya mai maulidi. Kaga maulidin nan ba umarni ne na Allah, amma yana neman Allah ya taimake shi akai. Kaga nan kawai abin da shi ya tashi yana so, zuciyarsa tana bukatar shi, yake so Ubangiji ya taimaka masa akai. Shi ne wanda kismin da Ibn Taymiyyah yake faɗa, ce lakin ala ahwa'ihim wa azwaqihim ghayra nazirina ila haqiqati amrihi wa nahyihi wa ridahu, ba sa duban haqiqanin umarnin Allah, ba sa duban haqiqanin hanin Allah, ba sa duban haqiqanin yardarsa, wa ghadabihi da hushinsa, wa mahabbatihi da sansa, wa bughdihi da kinsa, ba ruwansu da abinda Allah yake yarda da shi, ko abinda Allah yake hushi, ko abinda Allah yake so, ko abinda Allah yake ki, su ba wannan ne a gaban su ba. Yace to wa hadha halu kathirin min almutafakkira walmutasawwifa, wannan shine halin da dama daga cikin masu nuna zuhudu da masu ainihin da'awar bin sufanci. Galibi su in suka tashi addu'a ko suka tashi neman tallafi daga Ubangiji, ba suna duba abinda za su roke shi ya taimaka musu akai abinda ya yarda da shi bane, abinda ya dace da sunna ko bai dace ba, su ba ruwansu. Sai ka zaga suna roƙon sa ya taimaka musu amma akan bid'a, wasu ma zaka ga suna roƙon Allah ya taimaka musu akan me, akan shirka. Kaga suna neman Allah ya taimaka musu akan bin tafarkin shedan, an nuna ma wani makabarta an share ta aka ce to muna so saboda waliwa ne da Allah ya taimaka a gina mana masallaci akai, saboda waliwa ne da yake kwance a gurin nan, ce to Allah ya taimaka mana, Allah ya ba mu abin da zamu taimaka. Kaga nan ba yana duba cewa abin nan yayi halatta ayi ko ba halatta ba, shi dai tunda yayi daidai da san ransa, to shi kenan zai daga hannu ya addu'a Allah ya taimake shi, Allah ya bashi karfin gwiwa. Su ma kuma waɗanda suke san abin su ma su daga hannu su roki Allah, Allah ka taimaka mana masallacin nan da za mu yi a makabartan nan mu ga ƙarshensa, mu ga ranar da za mu yi sallah a ciki. Su daga hannu suna wannan addu'a. Kaga nan ba sa duban abin nan Allah ne ya ce a yi shi ko ba shi ya ce a yi shi. Za mu yi gangamin zikiri na shekara, saboda haka Allah ka taimaka mana, Allah ka agaza mana. Ba sa duban cewa wannan gangamin zikiri na shekara, zikiri kullum ake so ka yi shi, ba sai shekara ba biki bane zikiri. To kaga waɗannan suna jin cewa akwai buƙatar Allah ya taimake su din, suna jin haka a ransu, amma kuma ba akan abin da Allah ya ce ayi ba, ba akan abin da ya dace da sunna ba, akan abin da ya dace da zuciyarsu, da san zuciyarsu. Yace to wannan hali ne na da yawa daga cikin masu nuna zuhudu, wal mutasawwifa, da masu kankarewa sufanci. ولهذا كثيرا ما يعملون على الاحوال التي يتصرفون بها في الوجود. شي yasa zaka ga sautari suna aiki ne bisa dogaro da irin yanayin da suke kai a wannan rayuwar ta su, wato sukan duba idan ya ganshi cikin halin da'a shikenan zai ci gaba da, in ya samu kansa cikin halin ma'asiya zai ce wannan shine zaben Allah da ya masa, don haka zai ci gaba da wannan ma'asiya din. Wato duk inda ya tsamu kansa a wannan rayuwa zai ci gaba da bin wannan hanyar, ba tare da yayi tunanin ya sake layi ya dawo kan hanya ba. Shi dai ya ganshi akan nan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, ya same shi akan wannan, to babu fa'idar da za a iya shawo kona ya yi urbus a tunda dai ya kama wannan tafarki, haka Allah yake son shi, haka zai ci gaba har ya mutu. ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه, با تا نفين abinda zai yardar da ubangiji, abinda ubangiji yake so, wannan ba shine a gaban su ba, su dai abinda suka tsinci kansu a ciki shine kawai a gaban su. وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته, sautari ma zaka ga suna yin kuskure, suna tsammanin abinda suke na saban Allah a ciki za su samu yardar Allah. Sautari abinda yake faruwa kenan, yana saba wa Allah amma yana ganin saban Allah din nan zai kawo masa yardar Allah. Fa ya'uduna ila ta'tilil amri wan nahyi, don haka sai kaga sun koma ga rushe umarni da hali, don haka babu ruwansu da shari'a, ba ruwansu da mai Allah ya ce a Alkur'ani, mai annabi ya faɗa a sunna, wannan ba shi ne a gabansu ba. Wa qad yusammuna hadha haqiqatan, sukan kirawo wannan haqiqa, shi yasa zaka ji an ce wani dan addinin, wato wani yana bin haqiqa. Haqiqa wato shi ne alhaqiqatul qadariyya, abinda Ubangiji ya riga ya kaddara. Har ma irin waɗannan Ibn Taymiyyah yana faɗa, ya ce za ka samu ma har su rika ganin saboda wani tallafi da suka samu, wani nau'i na sultan, wani nau'i na ƙudura da Ubangiji ya basu, za su rika jin ma su ba su da buƙatuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Za su rika jin cewa Allah bai aiko annabi zuwa gare su ba, su suna karɓar addinin su ne daga Allah kai tsaye, ba sa buƙatuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi Allah ya aiko shi ne wajen awamun nasi, amma su khasatuhum, keɓantattu na musamman a wurin Allah, ba su da buƙata zuwa ga wannan. Ce to zaka ga irin wannan har ya kai su ga fita daga musulunci ba sani ba, suna zaton wannan abin da suke kai shine haqiqa. Wa yazunnuna anna hadhihi alhaqiqata alqadariyya yajibu istirsalu ma'aha duna mura'ati alhaqiqati al-amriyya ad-diniyya. Saboda haka za ka saka zaton cewa wannan haqiqa ta kaddara, wato abinda Ubangiji ya riga ya kaddara suka ga ya aiwatu a rayuwarsu, sai su zaci cewa to tunda Ubangiji ya kaddara abu kaza ya faru a hannuna, alama ce ta cewa abin nan Ubangiji yana san shi, da baya san shi ba zai faru a hannuna ba, ko ba zai faru tare da ni ba. Saboda haka sai su saki jiki tare da alhaqiqatul qadariyya, sai su manta alhaqiqatul amriyya, sai su manta umarni na shari'a da hani na shari'a, ba sa duban wannan janibin abinda kawai ya faru gare su ko wani iko da Ubangiji ya ba su. Ubangiji yana ba da tallafinsa ga dukkan wani wanda ya nema, irin gwargwadon nau'in tallafin da ya nema. Kamar yadda Ubangiji yake ba da wadata ga mutumin da yake muzuni, ya ba da wadata ga mutumin da yake kafiri, ya ba da sarauta ga mutumin da yake muzuni, ya ba da sarauta ga wanda yake kafiri, ya ba da wadata ga wanda yake mai da'a ga Allah, ya kuma ba da wadata ga wanda yake fasiki fajiri. Kamar yadda zai ba da wadata ga wanda yake ainihin, ya ba da sarauta ga wanda yake mumini, ya kuma ba da sarauta ga wanda yake fajiri ko kafiri. Ubangiji yana wannan, kamar yadda yake cewa kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Wato mun kasance kullun, duk waɗannan da waɗannan Ubangiji yana taimaka musu da kyautarsa, ya ba waɗannan ya ba waɗannan. Ubangiji baya hana kyautarsa ga kowa, za ka sai ya ba su, ya ba waɗannan muminan su ma ya ba su. Don haka in ya ba su sai su tsammani cewa abinda suke kai ne na gaskiya, shi yasa Allah ya ba su. Shi kuma Ubangiji ba haka bane, yana ba wannan yana ba wannan. Saboda haka wani lokaci ma sai ka ga cewa sun samu wani sultani wa nau'u kudura, ta hanyar Ubangiji ya ba su wani tasarrufi su rika cin galaba akan abokan gabansu. Kaga cewa dukkan wani rubuntsumi in ya taso sai ga mutumin da ya ci nasara, sai ga alamar Allah yana san shi, gashi ya an buga da shi an bar shi, Allah yana san shi, shi yasa haka ta faru. Idan shari'a aka shigar da kotu sai a ce yayi nasara, sai ce to an buga an bakka, alama ce ta cewa Allah yana san ka kenan, ka ci nasara, ya samu cin nasara akan gallabar abokan gabansa, ko ta hanyar kisa ko ta hanyar jigatawa. Duk wannan sai ta sa shi ya rika jin cewa alama ce ta cewa Allah yana san abin da yake yi. Don haka sai ya dore, ba tare da yana waiwaye ya ga abin da yake ya dace da sunna ko bai dace ba, shi dai abin da yake dubawa kaddarar Ubangiji da take gudana a cikin ayyukansa. Alhaqiqatul qadariyya yake hangowa, baya hango alhaqiqatul shar'iyya, alhaqiqatul amriyya. Ko kaga Ubangiji ya bashi wani nau'i na mukashafa, wato zai faɗi magana sai kuma ka ga abin ya faru, ko dai aljanu ke sanar da shi ya san haka ko bai san haka ba. Wani abun aljannu suna wato kinsawa mutum idan ya kasance mai da'a ne gare su, sai su dinga kinsa masa shi bai ma san cewa daga wajensu ne ba. Kamar Allah cewa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadiluku, sai su yi masa wahayi, shi bai san cewa wahayi ne na aljanu ba, zai dai rika jin abin a zuciyarsa sai ya daga kai sai ya yi magana sai abin ya faru, sai ya saki jiki ganin abin ya faru sai ya ce to Ubangiji yana san, yana lalle ni waliyi yadda jama'a suke faɗa haka nake. Wannan sai ta sa ya saki jiki tare da wannan alhaqiqatul qadariyya din, sai ya manta alhaqiqatul amriyya, ce to irin waɗannan in suka rika sai su rika ganin cewa su kawai daga Allah ma suke karbowa kai tsaye, ba sa buƙatar wasiɗa ta annabawa da manzanni, ba sa buƙatar wasiɗa irin wacce kake da buƙatuwa zuwa gare ta a buɗa ma littafi a karanta maka su sai su ji ba sa san wannan. Shi ne abinda Ibn Taymiyyah yanzu yake faɗa anan, yace wa yazunnuna anna hadhihi alhaqiqata alqadariyya yajibu alistirsalu ma'aha, zaka saki jiki da wannan abinda kake ganin yana ta faruwa dole mura'atil haqiqatil amriyya addiniyya, ba tare da la'akari da haqiqani da addini, haqiqa ta addini ta umarni da hali ba, allati hiya taharri marzatir rabbi, kujara idafa ce taharri marzatir rabbi ba marzata ba, taharri marzatir rabbi wanda ita ce wato kakirdaji mai Allah yake so, mai Allah zai yarda da shi, wa mahabbatihi kakirdaji abinda Allah yake so, wa amrihi kakirdaji umarnin Allah, wa nahyihi da hannunsa, zahiran wa batinan, a zahirinka da batininka, a zahirinka da zuciyarka, amrihi wa nahyihi zahiran wa batinan, wato su sai su kawar da kai ba ruwansu da wannan. To wannan kaso shi ne Ibn Taymiyyah yake bayani, wanda su ne kaso na biyu, su dai kawai suna dai jin buƙatuwa zuwa ga Allah, suna roƙon shi amma ba sa damuwa cewa akan abinda suke roƙon shi din da ya dace da sunna ko bai dace ba. Sautari irin wannan yana faruwa, za a ga wasu daga cikin malamai ko masu ibada sai mutum ya zo ya ce a taya ni addu'a akan wani harka da nake ciki ba tare da an san wace harka ce ba, kawai zai ce a taya shi addu'a, akwai wani harka da muke ciki a da Allah a taya mu addu'a, ko akwai wani abin da ya taso muna cikin hadari da Allah a taya mu addu'a, ta yi wusa ta yi ma ana kokarin bincigo shi a bankaro shi sai zai ce ka taya shi addu'a ka a gano shi. To kai baka sani ba, sai ka kama addu'a kana roƙon Allah, kai ba anan baka tunanin abin da ake raka addu'a kansa Allah yana so ko baya so. To wannan shine kismin da Ibn Taymiyyah yake magana akan su, bai kuma gama magana akan su ba, insha Allah za mu dora a karatunmu na gaba. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا يتينا نمان قارن بياني اكون وانا حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى انسان تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. حديثي نسهيه النبي صلى الله عليه وسلم الى الدعاء قدك متمند يي اولي yakan ce Allah ya sa maka albarka wa baraka alaika, kuma cikin kai a karan kanka Ubangiji ya sa maka, sannan cikin abubuwanka gaba ɗaya Ubangiji ya sa musu albarka, shine ma'anar wa baraka alaika, akan abubuwan da suke tare da kai, dukiyarka, iyalinka, ƴaƴanka, Ubangiji ya albarkace su, kai kuma ya maka albarka, wa jama'a bainakuma fil khair, sannan ya hada ka kai da matarka cikin alkhairi. Wannan kuma yake cewa sujjadar tilawa lokacin da mutum ya zo wurin zai iya jinkirta ta, ko kuwa zai iya yin ta ko da babu alwala. A magana mafi rinjaye, mafi inganci cikin maganganun malamai dangane da sujudut tilawa, sujudut tilawa ba daidai take da sallah ba, sallah an shar'anta alwala a cikinta, sai kana da alwala za ka yi sallah, wanda babu sallah, wanda babu tsarki, babu alwala tare da shi, to babu sallah tare da shi. Amma sujudut tilawa sujjada ce, wannan ba sallah ba, sujjada ce ba sallah ba, saboda haka ana iya yin ta koda babu alwala, koda kuwa babu alwala, domin a sujudut tilawa zaka iya zaka iya waiwaye kafin kai sujjada zaka iya magana kaga sallah duk ba haka take ba sallah kuma tana da wasu rukunai irin su tsayuwa irin su karatun fatiha irin su waye sujudu tilawa duk ba ta da wannan kaga sun sha bamban anan ba za a yi kiyasin sujudu tilawa da sallah ba in kai kiyasin ta da sallah to zaka sharɗanta mata duk abin da ake sharɗanta wa sallah wanda kuma babu wanda ya taɓa fadar haka ba wanda ya taɓa fadar cewa sujudu tilawa sai an yi tsaye an yi karatu an yi ruku'u sannan a yi ta ba wanda ya taɓa sharɗanta wannan to ashe kaga kenan sun sha bamban da sallah kamar yanda asar ya zo daga Abdullahi dan Abbas yake cewa tawafi kamar sallah ne sai dai shi an halatta yin magana a ciki kaga anan ma malamai sun fahimci wasu daga cikin malamai kamar Ibn Taymiyyah da wasu sun fahimci cewa wannan magana ta Abdullahi dan Abbas ba tana nuna cewa tawafi ba zai yiwu ba sai da tahara sai da alwala ba haka take nunawa ba tunda wato a tawafi babu maganar fuskantar alƙibla kusan alƙibla hannunka na hagu kake sa ta kaga ba sallah bane kenan a dawafi zaka iya magana da uwanka kaga ba sallah ba sallah ba zaka iya magana da kowa ba sai dai kai abinda aka ce a sallah akwai ruku'u akwai dagowa daga ruku'u akwai sujjada a dawafi duk babu wannan shi yasa ba wasu suka raunana wannan riwaya dama riwayar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bata inganta ba shi yasa wasu suka raunana ma ta fuskar hatta matani tunda an ce kawai an halatta yin magana a ciki tare da cewa akwai abubuwa da aka halatta banda magana abubuwan da na ambata duk an halatta su a cikin dawafi amma ba halatta yin su ba a cikin sallah da haka sujudu tilawa ma haka ne babu magana dole sai mutum yana da alwala hatta fuskanta alqibla shi ma wannan magana ce wacce babu wani dalili fitacce akan ta cewa in za ka yi sujudu tilawa sai ka kalli alqibla me yasa mutane idan za su yi nafila bayan an gama sallah sukan canza wuri kuma me ya hukuncin haka babu wani hadisi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya inganta akan canza wuri yayin nafila amma an samu wasu daga cikin magabata suna yi wasu daga cikin magabata cikin tabi'ai an samu suna yi kamar da Ibn Rajab ya kawo wannan a cikin sharhin sa na Fathul Bari wasu daga cikin magabata suna yi wasu na tawilin fadar Allah madaukakin sarki yawma tuhaddisu akhbaraha cewa ranar da kasa za ta bada labarurrukanta wato lokacin da ka canza guri za ta bada labarurruka wato za a samu labarurruka daban-daban daga bangarori daban-daban wasu suna yin wannan tawilin amma dai ba wani nassi sahihi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama don haka in mutum ya canza kada a matsa masa lamba saboda an samu wasu daga cikin magabata sun yi in bai canza ba kuma to wannan babu wata hujja da za ta sa a ce sai ya canza guri an gane ko wannan kuma ya kawo hadisin Ummu Salama a lokacin da Abu Salama ya zo rasuwa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya zo ya samu wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu wato idansa ya bude ya kalli sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rufe masa idanu sannan ya ce inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar rai idan ubangiji yayi umarni aka zare rai mala'iku suka dauke ran su kai sama to sai ido ya bi shi da gani shi yasa ido yake budewa fa dajja nasun min ahlihi lokacin da ya faɗa haka yace inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar sai waɗanda suke jinyar sa dangin sa sai suka fahimci ya cika dan haka sai suka fashe da kuka suna maganganu haka shine Annabi sai yace da sulatan u ala anfusikum illa bi khair kada ku yi wa kanku wata mummunar addu'a ku yi wa kanku addu'a mai kyau fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun domin duk abin da kuke faɗa yanzu fa mala'ikun da suke nan suna cewa amin thumma qala sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ighfir li abi salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه يي الدعاء ga ابو سلامه to shine mai tambayar yake cewa to gashi Abu Salama namiji ne don haka duk lamiran da aka yi amfani da su a cikin addu'ar lamirai ne na namiji to idan mace ce za a iya canza lamirin wannan ya zama dole domin cewa aka yi aghfir li abi salama kai kuma kana cewa aghfir li fatimata ko li khadijata kaga ai dole lamirin zai canza zaka cewa warfa darajataha wa khulufha fi aqibiha dole zaka canza lamirin zuwa na mace ai masa karin bayani akan wannan zikirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a wace bukata ce ake fadar sa duk lokacin da kake cikin kunci da damuwa kana iya yin wannan zikiri kana iya addu'a ka roki ubangiji ka fada wa ubangiji ka sifanta ubangiji da girman sha'anin sa ka tsarkake shi ana cewa babu mu'minin da yake cikin damuwa da zai yi wannan addu'a face ubangiji ya yaye masa abin da yake cikin damuwa wannan shine dalilin fadar wannan sai kuma wannan da yake cewa ya sha nonon matarsa yaya hukuncin sa ka sha madara haka babu maganar ba wai dan mutum ya sha nonon matarsa shikenan ta zama haram ba ya dauka ko wannan shine raba'a da aka hana abin nan innamar raza'atu min al-baja'a yaro dan tsantsani wanda yake bukatar nono a bashi ya sha shine raza'a wannan matar ka cika riga ka aure ta kuma ya za a yi baya ta ko ba gaba ta dawo baya magana ta kare don haka in ma fura ka so ta dama maka da shi ka ci wannan kai ta shafa to sai wannan da ya rubuto doguwar takarda da dogon larabci yana neman ingancin wani hadisi wanda aka ce wai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce raka'a 12 da daddare ko da rana a yi tahiyya tsakanin kowace sallah ma'ana kowace rak'a rak'o'i biyu yake nufi karshen sallar kuma sai mutum ya ce yayi salati ga yayego ga Allah yayi salati ga annabi a cikin sujjada sai ya karanta fatiha sau 7 ya karanta ayatul kursi 7 ya faɗi la ilaha illallah wa la sharika lahu wal mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau 10 sannan ya ce allahumma inni as'aluka min maqa'idil 'izzi min 'arshika wa min natihir arrahman min kitabika wa ismika al'azam har zuwa dai karshe sannan wai sai ya faɗi buƙatarsa sai ya sallama ce to wai a ƙarshe sai aka ce kada ku koya wa jahilai wawaye domin duk wanda ya addu'a da ita sai an ansa masa in ka koya wa jahili wawa sai mummunar addu'a an sa masa kuma wannan duk ƙarya ne babu wannan irin wannan sallar a musulunci saboda haka in ma kai Allah zai ki ansa amma saboda haka kan kasa cikewa kai da ba wawan ba wanda din ba zai shi ne wawan ba Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa dan uwanmu da ya bace Allah madaukakin sarki ya dawo da shi gida Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi in kuma wani abu ya faru gare shi ubangiji madaukakin sarki ya bashi ladan ya bawa danginsa hakuri da juriya Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu gaba daya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi